maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
in ku karkade kunnuwan ku kuji maza da mata
gidan aure
akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta
gidan aure
cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraron mu nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda yake zuwar muku daga sashin addinin musulunci na Hikima Radio Gatan Al'umma wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagorantar shirin kamar kullun muna kasancewa da Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya wanda muke dakon shigowar sa a cikin shirin namu mai albarka idan ƴan uwa ba su mance ba a satin da ya gabata mun tattauna akan matsaloli da ake samu bayan an yi aure zaka ga budurwa da saurayi ana waje ana soyayya masha Allah tabarakallah gwanin sha'awa amma da zarar an yi aure sai kaga wasu matsaloli suna tasowa wanda yake wasu daga nan ne ake dasawa auren rigingimu da matsaloli kaga Allah ya kiyaye wani an dasa abin da zai kai da rushewa auren wani kuma a wannan gabacce ake dasa abubuwa waɗanda suke za su tabbatar da wannan rayuwa ta aure ta yi albarka a samu kwanciyar hankali dan haka ne ma bayan mun gama kawo muku rayuwar auren sai kuma muka dauko bayan mun gama kawo muku yadda ake yin aure a shari'a da yadda ake tarewa a shari'a kai tsaye sai muka je bayan tariya irin matsalolin da ake samu wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da gidajen auren mu lafiya ya albarkace su ya ba su abin da za su ci ya wadata su ya ba su zuriya ta gari insha Allah yau ma dorawa ne akan shirin na satin da ya gabata ko in ce sati biyu da suka gabata wanda muka tattauna akan irin matsalolin da ake samu daga zaka iya cewa ma'aurata a gidan aure lokacin da aka sami bayan an tare zaka ga soyayya iya soyayya tsakanin budurwa da saurayi ko wanda yake neman aure da wacce ake neman aure ko da ba budurwa ne da saurayi ba amma idan aka je gabar zama yayi zama sai kaga kamar ba su taba cewa suna son junan su ba sai kaga rayuwa ta canja sun juya rayuwar tsakanin su maimakon ta yi albarka maimakon ta yi dadi maimakon a samu kaunar a wannan lokacin shi yasa wasu daga cikin larabawa suke karin magana suke cewa wai hubbul haqiqi yati ba'da zawaj wai so na gaskiya yana zuwa ne bayan an yi aure so na gaskiya baya samuwa haka kawai kaji ya zo maka sai bayan an yi aure so na gaskiya yake tabbatuwa tsakanin mata da miji a lokacin ne za ta tausaya masa ya tausaya mata a lokacin ne za ta ganshi a zahirin sa waye shi zai ganta a zahirin ta wace ce ita a lokacin ne halin sa zai fito fili a gare ta nata ma zai fito fili a gare shi kafin kai aure zaka ga mace kullun wanda yake neman auren ta tarairayar ta yake ce yau bana son abincin da akai a gidan mu zai ci to bari a ka miki wani amma bayan an yi aure idan tai abinci ko ya ka abinci tace bana son wannan Allah ya kiyaye Allah ya san irin maganganun ko wanne ɗaya da zai faɗa matarsa da yawa daga cikin mutane wata kila maganar da zai fada zaka ga ba dole ta yi wa matar dadi ba, wanda kuma su ake ya kyautata mata, yi mata magana mai dadin, amma in zama yayi zama zaka ga yana gagara. Haka nan zaka ga da yawa idan aka sami mace ba ta da lafiya, zaka ga yadda yake tarareta, ya zaki zauna baki da lafiya, ya ba zaki kaza ba, amma da zarar sun yi aure watakila zaka ga in tace ba ni da lafiya fata tata yake ba, to ni zan fita kasuwa ki nemi magani ki sha. To duka wannan yana nuna maka ne zama yayi zama. To a wannan lokacin ne in zama yayi zama take gane hakikanin sa, yake gane hakikaninta. A wannan lokacin ne tausayi yake fitowa fili. Shi sa Allah madaukakin sarki yace yana ɗaya daga cikin ayoyin Allah me an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Yana daga cikin ayoyin Allah ne ya halicci matayanku daga kawu kanku don ku huta ku nutsu da su. Sai Allah ya ce kuma waja'ala bainakum mawadda, Allah ya sanya kauna tsakanin mata da tausayi. To a wannan lokacin ne yake fitowa fili, mace take gane iya tausayi da kaunar da mijinta yake yi mata, saboda wannan babu ƙarya yanzu tsakaninsu. Ka duba kaga idan ka zo gurin budurwa ko mace kana sallama da ita, watakila kafin ta fito za ta iya minti 30 ba ta fito ba, ka san me take? Kintsawa take, gyarawa take, kuskurima take, duka dan ka ganta tsaf tsaf. Shi ma kuma ba haka ya taho ba, lokacin da zai zo gurinta sai da ya kintsa, ya gyara, ya shirya, sannan sai ya taho. To kaga wannan yanzu babu shi, yanzu daga ita sai shi. Idan kazama ce yanzu yana kallon irin kazan tattata cewa dama ashe kazama na aura. Idan kazami ne yanzu tana kallo, kuma idan Allah ya kaddara ɗaya daga ciki ba shi da tsafta ɗaya yana da tsafta, to kaga sai hakuri. So yanzu ina da tsafta, ina so in ga abubuwa kyawawa, wanda nake zaune da shi ba haka yake ba, to kaga anan ne zaka ga matsaloli suna tasowa. Ita tana ji kamar an daure ta an takura ta, shi yana jin kamar a cikin damuwa yake. To in ba irin abinda Allah madaukakin sarki ya fadi ba na kaunar a lokacin ta motsa ya nuna mata kauna da soyayya, to wannan sai kaga ya taimaka musu gurin zamantakewar su ta aure. Haka nan ma irin wannan zaman shine tausayi tsakanin su, ya tausaya mata ya jikanta. Wasu daga cikin malamai suka ce ɗaya daga cikin abubuwan da suke sune ginshikai na aure sune waɗannan guda uku: tausayi, kauna, biyayya. Mace sai ta yi biyayya ga mijinta, shi kuma sai ya tausaya mata. Sai ta ga girmansa, shi kuma sai ya jikanta. Kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, baya tare da mu dukkanin na saman da baya tausayin na ƙasa da shi, ko kuma na ƙasan da baya tausaya, na ƙasan da baya girmama na sama da shi. Dole na ƙasa sai ya girmama na sama da shi. To wace ana so ta yi biyayya ga mijinta, wannan biyayya za ta riƙa kwantar masa da hankali. Miji sai yana tausaya mata, ta yi kaza, taimaka mata da kaza. Shi sa aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama fa matayansa taimaka musu yake hatta aikin gida wanda nasu ne annabi sallallahu alaihi wasallama taimaka musu yake sai ya taya su kaga wannan mace za ta ga akwai tausayi abin da ya kamata ta yi an taimaka mata ta yi shi za ta ji dadi sai ta ƙara biyayya kazalika ita kuma idan ta yi biyayya to mu tausayin mijinta akan ta zai ƙaru sai ƙara tausaya mata sai jikanta maimakon a ce kawai ba ta ban biyayya saga tausayin sa zai ragu shi kuma idan ba shi da tausayi biyayyar ta za ta ragu shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yace walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wannan yana nuna maka a rayuwa gaba daya haka zaka kasance kakka kasance mai kaushin zuciya ka kasance mutum mai tausayawa wanda yake kasa da kai duk sanda kake tausaya masa sai kaga biyayyarsa ta karu gare ka haka matar kama idan aka samu miji kullun ƙara tausaya mata yake kaga biyayyar ta karuwa take a daidai lokacin ita kuma da aka ce ta yi biyayya duk sanda ta ƙara yin biyayya shi kuma tausayinsa karuwa yake sai kaga an gudu tare an tsira tare da shi da ita sun yi narara a rayuwa gurin zamantakewa aure da yawa zaka ga shi zaman aure ana gino kwanciyar hankalinsa da jin dadin sa tun a farkon sa ne ya yadda da ke ki yadda da shi in aka gino da yadda zaga za ta dore amma idan aka gino da rashin yadda zaga za a samu matsala sai ya rushe shi yasa zaka ga akwai abubuwan da shari'a ta bada dama amma sai kaga malamai suna fadakar da mata misali matar Abu Sufyan Hind ta kawo ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama tace mijinta fa baya bata abin da zai ishe ta ita da mijinta ita da ƴaƴanta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace je kiki abin da kike so sai yace ki je ki debi abin da zai ishe ki da kyautatawa ke da ƴaƴanki kar ki debi abin da yake yafi nake da ƴaƴanki kin ga anan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata dama shari'a ta ce ta debi iya abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta a cikin dukiyar mijinta idan mijin baya sauke nauyin da yake kansa babu laifi amma duk da haka sai kaga malamai suna fadakarwa cewa idan kika san in kika taba masa wani abu a kididdige yake a kansa kudin sa alissafa suke to kar ki taba sai ki me sai ki kyale masa kudin sa saboda in kina dauka to zai rika zaton sata kike masa tun a farkon auren ku idan aka daso da haka ba yadda zai yadda dake in an yi gaba kullun zai rika kaffa kaffa ne zaki ga duk abin da ya samu kokari yake ya boye miki kake sani duk abin da ya samu kokari yake ya kai wani gurin to kin ga rashin yadda ta fara shiga tsakaninki da shi to kuma ke ce abin zai zo ya dama a gaba idan aka tafi a haka kazalika idan aka ce rashin biyayya ta ginu tsakanin mata da miji to zai ta ci gaba da rayuwa a haka ne zaki wani abin ma daidai amma kuma sai ya dauka ba daidai bane saboda me a haka ya ginu cewa ai ba kiya yin daidan ai ba kiya masa biyayya ai kaza shi yasa yake da matukar muhimmanci a farkon rayuwar aure a gina shi akan gaskiya da biyayya da kauna da tausayi idan aka gina su a haka zaki ga mutane za su yi zaman aure irin wanda shari'a ta ce dan akan sauka daga irin salo da tafiya da yau da gobe irin wanda shari'ar musulunci ta dora mutane akai shari'ar musulunci yadda ta tsara dole ne mutum sai ya bi abin da ta tsara sannan za a sami fa'ida in aka sami ka'ida to sai a sami me fa'ida idan babu ka'ida za a rasa fa'ida dole ne idan ka zo zaka yi rayuwa aure ka tantance cewa a wannan gabar ta kwana daya biyu na farko, wata daya biyu na farko, anan ne zaka gina rayuwar. Idan matsaloli suka shiga, zaka ga ba za a samu abin da ake so ba. Dakta, mu ne maka barka da shigowa. Alhamdulillah. Dakta, a satin da ya gabata muna tsakiyar magana, ko in ce sati biyu da ya gabata muna tsakiyar magana akan bayan aure, wasu matsaloli da suke tasowa, wanda mun taba abubuwa da dama a irin matsalolin da ake samu a bayan aure, kuma muka kawo hanyoyin da ya kamata a warware su. Akwai ragowa da zamu dora ko wani maudu'in zamu shiga?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barkanmu da kasancewa a wannan shiri namu mai albarka, a wannan gidan radio mai albarka, Hikima radio da television, a wannan gari na Kano mai albarka. Kamar yadda dan uwa Malam Aminu ya gabatar, muna tattaunawa akan matsalolin da suke samun ma'aurata bayan an yi auren. Su matsaloli Malam Aminu ba sa karewa, sai dai mu gaji kawai mu tsallaka mu yi wani abu.
Akwai ragowa kenan.
Warai kuwa akwai su. Kai ma yanzu an baka dama, ai zaka tono wasu ai da sauransu. Wato, za mu mai da hankali ne akan abubuwan da yawa-yawan suke ba da mushkila da damuwa akan wato harkar zamantakewa ta aure. Daga cikin matsalolin da ba mu faɗa ba a satin da ya wuce shi ne rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Shi wani abun zai baka tsoro ta hanyar mace za ta zo ta aure miji yana son ta, tana son shi. Amma in suka shiga wannan gidan auren, to sai kaga ana samun rashin fahimtar juna da yawa malam. Ba kaɗan ba, da yawa daga cikin ma'aurata malam babu fahimtar juna a tsakaninsu, kurin zaman haƙuri suke. Ko dai saboda mai gidan baya son fitina, baya son fitina, ya haƙura, baya jin daɗinta, amma ya haƙura saboda baya son fitina. Ko kuma ita ɗin ba ta jin daɗinsa, amma ba ta so a irga mata yawan auratayyan da ta yi.
Sai ta yi haƙuri.
Sai ta yi haƙuri. Da yawa ai mata, ai bari in gaya maka, da yawa mata ba wai jin daɗin zaman auren suke ba, wallahi saboda in sun fito ne ba yanda za su yi. Ko kuma za a lissafa musu auratayyansu ya yi yawa.
To amma dakta, me yake kawo rashin fahimtar juna?
Yawwa,
shi da ga so a tsakaninsu.
Yawwa, to shi ne abinda za mu tattauna akan shi gaskiya. Wannan babban ciwo ne da yake damun ma'aurata. Su kasa gane junansu. Wato, abinda ke faruwa shi ne, shi aure ɗin nan kamar yadda muke faɗa, ilimi ne mai zaman kanshi. Kuma duk wanda ya jahilci abu, to zai zo da abinda yake, abinda Larabawa suke cewa zai zo da gara'ib. Abuwa baki. Wato, idan namiji bai fahimci yaya ɗabi'ar mace take ba, ba wai ɗabi'ar matarsa kaɗai ba, a'a, ya fahimci yaya ɗabi'ar mace take. Ita mace mai kaza ne, mai kaza ne, mai kaza ne, mai kaza ne. Wannan kuma wani karatu ne mai zaman kansa, ɗabi'un mace, yanda Allah ya halicci mace. Abinda bai kai ya kawo ba, yana iya kwankwatsa mace, ya raɗa ta. Ta ɗauke shi babban abu, ɗabi'arsu ce. Sannan suna da, wato, wasunsu daga cikinsu suna da raki, raki, da kuma riƙo, da sa ido, da gulma, da wani lokacin ta da zaune tsaye. Amma wannan ba dukansu ba ne, kowace da wani irin ɗabi'ar da Allah ya jarabe ta da shi. Ga kishi malam. Waɗannan abubuwan malam duk jakukkuna ne masu zaman kansu, wanda dukkansu kowane ɗaya daga cikinsu rukuni ne mai zaman kansa na hana zaman aure da jin daɗinsa. To matsalar shi ne malam, mazajen ba su fahimci matan ba. Malam Aminu, aure ne ake zuwa ake na sha'awa, aure ne ake zuwa ake na al'ada, aure ne ake zuwa ake yin sa wani yayi nima zanyi
na gasa
to wa yake shiga makarantar koyon zaman aure
to ai
wa yake zama yake shi yanzu in banda mu Allah ya saka muku da alkhairi irin wannan gidajen radio da kuke kirkiro abubuwa na zamani da za a rinka tattauna akan matsalolin harkar zamantakewa ai wani bai sani ba duhu ne zai ta dukan duhu
dakta duba da ba makarantun koyo zamantakewa aure wanda kuma ya kawo karfi yana so ya aure ko budurwar da ta isa tana ganin za ta yi aure ya kamata ta yi
ba za a ce ba makarantu ba
akwai wanda aka kasfasa su saboda koyon zaman aure
to galiban wanda yake sauraron malamai wanda yake sauraron karatuttuka wanda yake bibiyan malamai da suke mai da hankali a irin waɗannan matsalolin zai iya karuwa sosai zai iya karuwa ni kaina na san wato da yawa daga cikin matsalolin yaran mu matasan mu da kuma ainihin wato mazan auren mu zan taya akwai wani daga in matsalolin da suke damu mu ban mu fahimci junan mu rashin jituwa rashin fahimtar juna shi namiji bai fahimci ya mace take ba sannan ita ma mace ba ta fahimci ya namiji yake ba meye namiji yake so namiji a gidansa hajiya hajiya namiji a gidansa sarki ne ya mafi sarki mulki in baki sani ba wallahi duk wani namiji da ke gani a gidansa yana da sarauta yana da mulki yana kuma da jin isa koda bai da koko ba aljihunsa
dakta mace tana ganin in aka auro ta aka kata gida gidanta ne kuma yanzu dakta yana namiji a gidansa sarki ne kuma ga Allah madaukakin sarki da kansa yace wala tukhrujuhunna min buyutihinna
gaskiya ne aidan bai irin wannan maganganun naku su suke ziga su suke fandarewa suke shan wahala ai
ai ga ayat Qur'ani da tai ishara dakta kamar cewa tana kan gaskiya
gidanta ne amma kuma za a mulke ta
a gidan nata
eh wallahi duk macen da bata yarda cewa mai gidanta sarki bane ba duk matar auren da bata yarda cewa mai gidanta shugaba bane ba duk matar da bata aminta cewa mai gidanta shine mai kasawa ya tsare ya hana yi abin nan ba to ba za a samu zaman lafiya ba abin da yasa nake gaya maka wannan shine ba a bawa mazan wato girman su ana mai da mazan nan ba su isa ba a gidajen su yau Allah ya kawo mu lokacin da wallahi malam zage-zage ake tsakanin miji da mata kai baka san da wannan ba kana ta kallo na kankara zare bido zage-zage ya zaga ta zaga ya ce ayi ta ce ba za a yi ba
to ya kamata
to ya za a yi ya za a samu zaman lafiya ya hana ta ki hannuwa hatta kai ga yau maza barazana suke wa matan su in kika yi abu kaza a maimakon aurenki a bakacin aurenki wannan tsohon karatu ne da mu maza sun yi ta yi kuma matan sun karya dokar sun karya zaka ce mata in kika yi abu a maimakon aurenki kuma wallahi ce ta yi din kuma ka dawo ta ce maka na fai ya za a yi na yi din ya za a yi
to ko dama ba ta son zaman gidan ne
ba haka bane ba dabi'ar su ce malam dabi'ar su ce ba a fahimce su bane ba duk wanda na gaya maka ka yadda da wannan maganar haka yake a rubuce experience sanin yau da gobe da gogewa da zamantakewar aure ta tabbatar da haka dabi'ar mace dole ka abu nan manzo Allah ne fice law ahsanta ila ihdahunna dahra qalat ma ra'aytu minka khairan qattu
me kenan
da zaka kyautatawa daya daga cikin mata iya tsawon rayuwa gaba daya kyautata mata kake yi dan ranar da ranta ya baci wani abu ya shiga tsakaninka da ita zaka ce ban taba ganin alheri a tattare da kai ba yanzu annabi bai gaya mana dabi'ar su ba halin su ne haka kaga yanzu wannan me yake nuna mana butulci to sai mutum matarsa ta zo ta masa irin wannan abin ya kare rayuwarsa akan ta ya biya mata kudin makaranta ya bata dama ta je jami'a ta yi digiri ta yi masa ta yi kaza ya bata dama tana aiki wani abu ya zo ya shiga tsakaninta da ita tsakaninsa da ita tace ba ta takardar ta fita tace ta gaji da zaman auren nan wannan wulakancin da ake mata ya ishe ta haka wani ya biya kudin makarantar ta tuntura Sakandare ya biya mata jami'a ya dauke ta ya mata duk abin da zai mata ya mata faso ya mata komai ya sama mata aiki yayi kaza sai da ta ga ta koshi ta samu gindin zama tana samun wasu nerodi suna shiga mata ta bodare tace ta gaji da zaman auren nan ita ba baiwa bace kuma ita ba jahila bace ba za a zo asar sai da aka dama ba kai a bata takaddarta auren ba za ta yi shi ba
amma baka ga haka wataƙila mijin ne yake da wani hali wanda yake ba ta jin daɗi tun a da
amma
hakuri take yi
to ya aka yi ta hakuri ya biya mata makaranta ya aka yi ta yi hakuri ya yi mata duki dindimin goma ta arziki da zai mata har ta samu aiki har ta samu kaza duk ta yi hakuri yanzu a ƙarshe din bayan sun tara yaya kaza saboda ta fara samun wani matsayi shin za ta ce a
ka san dan adam yau da gobe ta yi wasa
da duk hakurin da ta yi ta jure yanzu me yasa ba za ta yi hakuri ba dabi'ar su ce Mala Aminu kar kai kwana dabi'ar su ce ayi hakuri muna goyen bayan abinda mata suke wani lokacin muna fada cewa ana zalunta su amma wallahi halin su wasu daga cikin su wallahi halin su bai da kyau to ina so a fahimta cewa daga cikin matsalolin suke damu wannan al'umma ba mu fahimci dabi'ar mace ba bari mu buga mana misalai daga gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na farko shine mata Allah ya yi su da gori da kishi a tsakaninsu duk namijin da bai fahimci gori ko kishin mace tsakaninta da ƴar uwarta ko tsakaninta da mijinta ba to zai sha wahala kuma auren ba zai dade ba za a yi ta fama ko kuma ya dade za ta zama bakin ciki da bacin rai manzo Allah ya je ya auro wata mace mai suna Safiya binti Huyay ibn Akhtab a Khaybar yanta ta yi ya kuma aure ta Safiya din nan babanta ba Yahude ne a Khaybar ita ma ba Yahudiya ce mijinta haka suka je yaki a Khaybar aka kashe mijin aka ribato ta cikin ribatattun yaki aka bayar da ita ga ainihin wato dukiya wani sahabi da mala'ika Jibrilu yake fitowa a sifarsa sabai suke shawara cewa a mayar da ita wajen Annabi saboda ƴar manya ce ta aure babban mutum Annabi ya yanta ta aure ta ya kawo ta gida ina so in shaida maka da ta shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama kishi na mata wallahi ba su kyale ta ba sai da ta kai ga an bude baki ana aibanta ta ana mata gori cewa ita ƴar gidan Yahudawa ce wannan a gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta zo tana kuka ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama matanka suna aibanta ni da mahaifina suna cewa addinin mahaifina kaza ne Annabi ya ce da ita ki koma ki je ki ce da su a cikin ku wace ce ƴar uwar Annabi Musa ko ƴar Annabi Musa ko ƴar uwar Annabi Musa da Haruna wane ne babanta Annabi bafanta Annabi ko kaza dinta Annabi waye a cikin ku faɗa Annabi ya koya mata kalmar da za ta je ta faɗa sai dai ta gaya musu daga nan ta fara samun sauki da jin wato sassauci akan zamantakewar da suke yi yanzu anan idan baka fahimci dabi'ar mace ba kana ganin ka auro ƴar amaryarka an je an gaya mata bakin bakar magana kana ga kai ustas ne an ce wa matarka ƴar Yahudawa in ba su abu zuwa za ka yi kai ta zage-zage kai ta faɗace-faɗace kai ta faɗin maganganu abinda ka ga dama wataƙila ma ka kori wata matar zai iya yiwuwa abu na biyu shine a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi yana da ɗabi'ar in ya je gidan matan sai kai musu ziyara wata ta dauki wani abu na ci ko na sha na kauna haka ta bashi ko da ba ranar girkin ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da wasu mata suka hada baki a cikin matan shi suna na Aisha da ƴan group dinta har group ne da su ga masu goyen bayan suna na Aisha ga masu goyen bayan suna na group din su na Zainab binti Jahsh cewa aka ce duk wacce Annabi ya zo gidanta ina jin ɗakin Zainab yake zuwa take dan bashi wani abu na sha haka to ana so ana jin zafi tafiya su ce ta mata haka suka haɗu suka tattauna wannan matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa duk wacce annabi ya zo gidanta ya sha wani abin da yake sha matarsa ta bashi a ce ya muka ji bakinka yana wari ya kaje ka sha wannan abin da yake maka kaza hakan kuma aka yi wa annabi sai zo dakin wuta daga cikin mata yana magana ta ce ya naji bakinka yana kaza me kaje ka sha haka ya bata maka baki ba fa bata mai bakin yayi ba dabi'ar su ce ta mata ta kishi me yasa zai ji dakin wuta ta bashi wani abu su kuma ba bayarwa suke ba dan haka suna so su rushe abin sai ya ce a ba wani abu bane abu ne kaza naje gidan Zainab ta dauka ta bani daga yau kuma na daina sha suka ta murna suna jin dadi dabi'ar su ce halin su ne Nana Aisha da kanta ta bude baki akan kishi tace ana muratul ghayur ni mace ce mai kishi wani haka yake a rubuta a cikin hadisi tace ita kishin ta har a matattu ma tana yi Nana Khadija bata kyale ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana yana yaban Nana Khadija yana ta fadan alkhairi akan Khadija in an zo raba abu sai ce akai wa kaiwayen Khadija ashe abin yana damun Nana Aisha wata ran ta samu manzon Allah ta ce da shi wai meye zaka damu da wata mace imra'atun qad halakat me yasa zaka damu da wata mace wanda ta mutu ba ta nan ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba tana nufin ita ba Allah ya baka ni ba ban fi Khadija ba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ran sai baci yace wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba irin waɗannan incidences da suke faruwa dabi'un mata dole namiji ya san su in bai san su ba zai fa zauna lafiya da iyalan shi ba mijin suka yi a gidan Annabi wannan duk fisalin ina gaya ma ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun lura sahabbai suna kawo Annabi kyauta amma iya ranar girkin Nana Aisha sai su ware ranar girkin Nana Aisha sai su kawo kyauta suka kira Nana Fatima yar Annabi suka ce ki je ki gaya wa babanki yaji tsoron Allah akan mu'amalar da yake mana dangane da Aisha ka dubo Annabi fa ake gaya wai yaji tsoron Allah Nana Fatima ta dauki sako ta je ta gaya babanta. Annabi yayi dariya. Yace kina so na tace eh, in nuna Aisha ce to fa ahibbi hadhihi ki so wannan matar. Yanzu kai a matsayinka na babban mutum, kana ga Aisha, kana da matsayi, sai matar ka tazo ta gaya maka wata kalma irin wannan ya ka gani. To ina so ka fahimta Malam Aminu. Akwai jahilci da rashin ilimi da rashin sanin dabi'ar mace. Ina gaya maka duk wanda ya san halin mace ya sha maganin zama da ita to zai huta zai rayuwa mai dadi
me maganin na zama da ita
hakuri
duk abin da za ta yi kau da kai
kai wala bi Allah to me kake son ce maka
ai ka san wani lokacin zaka ga idan mutum ana hawai bahaushe ce idan ana tabin zomo yana yake mage tana ja da baya muzuru in aka kai shi karshe to za ga kuma fitowa zai gaba daya wai wani lokacin in ya ciza ya yi hakuri wani lokacin ya danja watakila zaka ga ba za a kure shi baki daya ba
cewa nayi a zuba ido a kyale ta taita shakiyanci ta tsiya taita abin da ta ga dama da badalata da barnawa ba haka nake nufi ba
ya kamata
yayi hakuri da ita
kamar yaya
yawa yayi hakuri ba kowane abu ne zai tada jijiyar waya ba kowane abu ne zai zagi ba kowane abu ne zai ci mutunci ba kuma kada wani namiji ya zauna a gidansa ya dauka wai matarsa ba za ta bata masa wallahi duk yanda take son ka kake son ta ka shirya kaga sai ka ga bacin rai wallahi kawai ba zai yi bane na gaya maka wai ka zauna da mace wai ba ta bata ma rai ba to kaga idan mutum ya shiga gidan aure ya san da waɗannan abubuwan ya karanta a tarihi a gidan Annabi ma sallallahu alaihi wasallam an yi wannan to yaya ka manta da kisar sayyidina Umar yazo gidan manzon Allah ya tarar da Annabi yayi tagumi akan matan shi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya tagumi sun kewaye shi matansa gaba ɗaya sun kewaye shi. Wannan tana cewa ita ba a yi mata kaza ba, ita kaza take so a yi mata. Wannan tana cewa ita kaza take so a sai mata. Wannan tana cewa ita zinari take so. Wannan ina ta kaya kaza take so. Mu annabi ya za a zo a bar mu kaza 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 kaza. Suna gagara sun auri mijin da yafi kowa, amma suna ganin rayuwar su bata fita kowa ba cikin yalwa. Yin shiru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi fa annabi ne da Allah ya turo shi, ba annabin daula ba, ba annabin zinari da azurfa ba, ba annabin kashe kuɗi ba, ba annabin kaza ba. Annabi ne da Allah ya turo shi yazo ya da'awa, ya karantar da mutane, ya nuna mutane su yi hakuri da duniya, su yi hakuri da abin da Allah ya hore musu, su yi kaza su yi kaza. Amma yau gashi matansa sun san shi a gaba, haka yazo a cikin hadisi suna neman su kure shi. Yayi tagumi ya ji da ba dadi. Sayyidina Umar ya shigo yana zuwa ya ga annabi a cikin wani yanayi marar dadi, yace ne ta tunanin yaya zan yi in yi wani abin da annabi zai murmushi ya ji dadi. Ya gane cewa matansa ne suka bata masa rai, suka yi kaza suka yi kaza. Yace ya Rasulullahi malam, ya tambaye annabi, annabi yake gaya mai kaji kaji kaji. Sai Umar ya ce wallahi ni ma yanzu na barota wa matar abin da take gaya min kenan. Kaga dabi'ar su ce halin su ne. Ai Umar ya zo yana ta faɗa wa matan annabi, yana ta faɗa me yasa za a yi wa annabi kaza, me yasa za a kaza. Nana Aisha ta ce kaga dakata, ka gama da naka gidan. Wa ta faɗa masa? Aisha ta gaya Umar, ka kammala da naka matan har da za ka zo gidan wani. Nana Aisha ta taka wa Sayyidina Umar birki ta ce ka je ka kammala da gidanka, ka bar mu ma mu buga mulkin mu, mu yi abin da za mu yi. Duka waɗannan malam suna nan a rubuce a cikin hadisai suna faruwa duka harkar zamantakewa ne na zaman aure, wadda kamar yadda na gaya maka akwai buƙatar wato matasan mu masu yin aure da dukkan wani wanda zai aure a rinka haɗa su da malamai, suna musu bayanin ɗabi'ar yadda zaman aure take. Yawanci mutanen mu abin da suke ɗaukan zaman aure roman kawai suke duba, ba sa tuno matsaloli.
Amma baka ganin idan kawai in matsalolin mutane suka tuna wataƙila wani sai iya haƙura da auren, kamar yadda a matan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi haƙƙin miji da aka gaya mata tace ta haƙura, ba kwanda a riƙa gaya wa mutane roman ba, wataƙila in ya je sai a maintaining
din Malam Aminu a gaya musu roman kaɗai, ba a gaya musu matsalolin da ya za su yi warware, shi ne ke kawo mace macen auren da rashin zaman lafiya. Ni yanzu abin da nake so na kai ka gare shi gaba da nake so in cimma, ka gamsu ka yadda cewa daga cikin damuwoyin da suke damun ma'auratan mu yau bayan an yi aure akwai rashin fahimtar juna. Na baka misali ne guda ɗaya na cewa maza ba su fahimci ɗabi'ar mata ba. Wani gani yake yi soyayyar da yake yi da mace
ta wadata
a waje a titin nan, ta buga masa waya kwana biyu bata ji ba, wata ma shagwabbiya fara kuka za ta fashe maka da shi kwana biyu bata ji muryarka ba. Wallahi nake gaya maka in ta shiga gidar kuwa in ta rinka sarar ka ko maciji sai ya daga ma sai ya daga ma kafa. Allah nake gaya maka, to duk wanda bai fahimci mace ba in ya rudu da lamarinta ai ta ma maka soyayya, ai tana maka kaza, ka ganin ka a titi tana maka kaza, tana kuna maganganu, ka batta sai ta shiga gidan tukunna ka gane hankalinta da tarbiyyarta. Wallahi to maza yawanci ba su fahimci wannan ba.
To dakta a zan iya cewa bayan rashin ilimi da rashin sanin aura akwai wani abu da yake sa rashin fahimta bayan aure tsakanin mata da miji?
Akwai.
Kamar me?
Son zuciya
daga bangaren ita matar
gobe, dukkan su biyu gaba daya, musamman ma barin dauka barin dauki bangare daya in lokaci zai bar mu. Son zuciyar maza ta bangaren miji, duk namijin da yake da son zuciya alhawa. Qur'ani ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, wanda ya riki allansa shine son zuciyarsa. Fa adallahu Allahu ala ilmin, Allah ya batar da shi a bisa ilimi. Malam babban larura da abin da yake damun mu da rashin zaman lafiya a cikin zamantakewar mu na aure akwai son zuciya tsakanin ma'aurata guda biyu. ga misalai namiji ne zai je ayi alƙawari da shi ayi salatin annabi a daura aure a bashi ƴar mutane ayi alƙawari a ce zai kula da ci da sha da lafiyarta da komai da komai kamar idan ya kawo ta gida zai mai da ita kamar baiwa
kamar yaya kamar baiwa
yawa baya kula da ita ko baiwa ma a shari'a ai ka kula da ita maza yau da yawan su ba sa kula da mata maza yau da yawan su ba sa kula da mata da yawa ba sa kula da mata da yawan su sai kadan daga cikin su kuma yau a yaran bahaushe duk wanda ya tsaya yana yiwa matar sa hidima yana kula da ita yana taimakonta za a ce aina mata na mata ne matar sa tafi karfin sa matar sa ta mallake shi matar sa tana masa sihiri ma iyayen matar sa sun gama da shi in kana kula da iyalinka duk wanda ya tsaya yana hidima wa matar sa galiban yau abin da ake fassarawa kenan sai an zo ana magana yanzu kai wani akan ta zaka kare ka dubo ni irin tunani na malam bahaushe ba to ita kuma da ta kare akan ka ba ta dafa ma da safe da rana da daddare ta dafa wa ƴaƴanka ta musu wankin kashi ta musu wankin jiki ta share maka gida mai gadin ka ce ita mai kaza din ka ce ita da ta kare rayuwar ta akan hidimarka da ta ƴaƴanka ba ita aibu ne a gare ta to akwai laifi dan namiji ya tsaya kula da matar sa ya taimaka masa ya taimaka mata to wallahi kannan ka mata ba za su bari ko yayyanka mata kai in ba a sa ba mahaifiyarka in ba mai addini ba cewa wala ba ta bari ka kyautata matarka ba yanzu ta kai ga mutane fa in mutun zai wa matar sa abin ya sani boyewa yake yana jin tsoro kuma ka ba su layi su kira wallahi sai sun yi bayani abin da yake faruwa to kaga wannan son zuciya ne yaya zaka zo ka dauko ƴar mutane kuma annabi ya gaya mana an ce a kula da su manzon Allah ya ce ina yi muku wasiya da mata ku kula da su yace fa innahunna awanun indakum Allah ya ba ku su masu taimakon ku ne masu agaza muku ne fastausu bin nisa'i khaira ku wasiya da mata da alkhairi ku ciyar da su da abin da kuka ci ku shayar da su da abin da kuka sha Qur'ani yace askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna ka fassara mu wannan wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna hunna alayhinna matan ake nufi kar ku cutar da su kar ku kuntata wa matan ku yau mace nawa ne hawan jini ya kama ta saboda bala'in da mai gidanta yake mata naga kana ta fushi kana bata rai lokacin da aka faɗi gaskiya akan wannan abu sai ka ce wai lokacin
da yake ga ƴan uwa dan su ma su samu shigowa cikin shirin su ba da tasu
ai yau ba zan ba lalle mu samu hanin kansu ba saboda ba mu ga musu abin da suke so ba
za ku iya neman mu kai tsaye akan lamba 081-454-928 lamba ce da za ku iya neman mu kai tsaye ko kuma ta sakon karta kwana ko kuma a shafukan mu da suke yawo a kafafan sadarwa za ku iya neman mu kai tsaye to ga wani dan uwa ya shigo cikin shirin da rashin sa'a wayarsa ta katse ka sake bugawa assalamu alaikum to assalamu alaikum assalamu alaikum to dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ka
eh sai kace ma wani lafiya
alhamdulillah muna tare da wa
ina malam baba mun fata alkhairi da fatan wannan shiri gaskiya da suke ake fadakarwa
na'am
alhamdulillah muna jin dadi muna jin dadin sa wallahi muna karuwa da shi sosai da
sosai na'am
insha Allah
kana tare da Muhammadu Sani ba ƙarya mai adadi sai hu daga nan burjin kama
to Muhammadu Sani
muna godiya malam Muhammad Sani.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna tare da wa.
Saifullahi lawan Adam daga Kurna.
To Saifullahi daga Kurna. Me kake tafa da shi?
To amni malam ina maka fata alkhairi.
To malam yana jin ka.
Tambayar da nake da ita ko dan kana haske malam kusan kamar da farko kai magana cewar mafi akasari ma akwai lokutan da kwace mafi yawanci kamar wasu ma akwai sha'awa wajen zuzuta ko hanzarta mutum ya aure. Mala wani lokacin kuma kan samu kamar mati ko kuma shi ya zama kamar auren gata yanda za ka ga kamar kowa ya ga abokin shi ko kuma su mati daga wajen abokan. Malam baka gani shi ma yana daga cikin abin da yake sa sai ka ga mutum kawai ya rubuta ciki ba tare da ya san yaya rayuwar take ciki ba.
Allah
man safe life. Dan uwa ne mai kokari
yana yawan shi
albarka yana bibiyan abuwa kuma yana da hankali da basira sosai yakan yi tambaya amma wa'azi yake a ciki gaskiya ne malam akwai waɗanda kawai yanayi ko yayi ko ganin cewa wani yayi aure ni ma bari in je nayi aure in je in rubuta kuma ina so na gaya maka da yawa abin da yake kawo mashakil da mushkiloli na ainihin zamantakewar aure din nan malam shine rubutawan kamar yadda shi sai fulla ya faɗa rubtawa kasan rubtawa kasan me mashi idan ya rubuta a titi me yake samun sa ko hadari yake ko a buge shi ko to da yawa akwai masu zuwa aure su je su rubuta ita yarinya ba ta da matsala galiban gaskiya su kan zuwa ake aure su ai ka fahimce ni
na'am
zuwa ake a aure su
mijin ne yake rubuta ke
mijin ne yake rubutawa galiban to kaga akwai rubuta ta rashin shiri bai da tanadi bai da wadataccen hankali da tunani bai da ilimin auren shi kansa fa yana bukata a tarbiyantar da shi
yanzu kuma gashi ya dauko mai zai tarbiyantar
yaje ya dauko zai tarbiyantar su tauka tsakanin su da juran su sai dai Allah ya sauye.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
To muna tare da wa?
Muna kuna tare da wani mai gani
mallam. To haja me kike tafa da shi?
Allah ya saka maka da aljini.
Amin.
Hajiya ni zaki faɗa fa ba shi ba shi fa wannan tambayoyi yake fa. Ni zaki kira ki ce Malam Abdullahi zaki ce kina ji ana
to Malam Akwai
yawa kin ji yayi wuf ya karbe addu'ar
tambaye da nake Malam daga wani shekaru ne zaka daina tarkiyar yaya
da kyau Hajiya
domin wani sai ki yaro ya girma ya gaji da tashi daga asibabu sai je masallaci ba yaran nan kai ta fama sai mai gida ya dace fita mai tashi a rakin masallaci ba dan ya gaji da tashi.
To
sai ga ayyan wannan zuwa na ce baka san me yake kuma ko kuma mata su ka mana korafi mutum ya bada kudin ceta ne wai 1000 ba au ba komai kuma ba kalami da cewa malam ajawa maza kun ni dan Allah dan annabi da tsoron Allah mata na wahala
to insha Allah to insha Allah saboda lokaci
gaskiya
amin amin
gaskiya mana lokacin da zamu ji na tarbiyya dan mu sani
gaskiya ne to Hajiya magana ta Allah magana ta gaskiya ba a daina tarbiyya har a mutu ba a daina tarbiyya har a mutu yaro ko yarinya in dai mutum yana nan a matsayin sa na uba to ba lokacin da shari'a ta ce ka zuba ya ido akan danka ka kyale shi karkace masa komai ko kada ka masa fada babu wannan lokacin saboda ai ibada ce tarbiyar ibada ce fadakarwar ibada ne dan haka kada a ce yau yaro ya girma za a daina masa magana zamu yi asara ba karama ba. Abu na biyu ina tare da ke akan abin da kike faɗa tabbas mata kam suna wahala wannan kowa ya sani masu ƴaƴa da suke aure sun sani waɗanda suke da ƴan uwa suna aure su ma sun riga sun sani ba abin da zamu ce kawai sai dai mu ce Allah ya sa irin wannan fadakarwa da wazuka da ake ta yi iyayenmu mata su ji da iyayenmu maza su ji kuma mazajen auren su ma su ji sun da kyautatawa.
To dokta ga wani yake cewa fatan gare ku na ga fatan alkhairi a gare ku malamai mu da bamu yi aure ba Allah ya bamu mata na gari a yi mana addu'a malam muna godiya sosai.
To Allah ya baku nasara kai ma din Allah ya saka zama na gari dan ka samu mata ta gari ta san kullun addu'ar samari Allah ba su mata na gari to amma sukan manta su ma su yi addu'a Allah ya sa su ma su zama na garin dan samu mata na gari.
Dokta wannan tace miji na har yanzu bamu fahimci juna ba shekaran mu kuma 18 da
kaji ko kaji abin da nake gaya maka kaji abin da nake kaji abin da nake gaya maka shekara 10 ba su fahimci juna
18
to yawanci kuskuren da mutane suke yi abinda suka dauka wannan hira da zance da suke yi shekara ɗaya ko rabin shekara wannan soyayyar wai ita ce fahimtar juna ba kuma haka bane ba na sha karanta wa ma'aurata isannin ta Ummu Hakim wannan baiwar Allah da ta kai yar ta aure gidan aure ta gaya mata abubuwa guda goma da tace ta kula da shi akan zaman ta na aure a matsayin ta na yarinya matashiya da tace gidan aure to matukar kaga wannan karatun namu ne dai na yau matukar namiji bai fahimci ya dabi'ar mace take ba haka kuma matukar mace bata fahimci ya dabi'ar namiji yake ba to ba za su taba samun zaman lafiya ba shawara ta ga ita wannan mata ki hakuri ki zauna da mijinki ki gane ki karanta shi wai me yake so ki rinka masa in zaki iya yi wai me baya so duk abin da aka ce mijinki baya so dan girman Allah ki hakura da shi komai dadin sa komai yanda kike son sa kawai sai dai in sabon Allah ne idan kika jarraba wannan kike ce kin yi alƙawari ke kuwa zaki binciki mutumin nan me yake so zaki kokarin kamanta masa me baya so zaki kokarin kamanta dainawa sai kin bugo kin yi mana albishir nan da ƴan watanni insha Allah ta'ala
Dokta wannan tace do Allah a bata tace assalamu malam dan Allah ka bani addu'a mijina yana da saurin fushi da fada idan nayi kuskure abin yana damuna sosai sako daga sai ta fadi sunanta
ba shi ta fada ba kana da sawa matsala kada su rikanta
addu'a take so yana da saurin fushi
eh abinda za ta yi shine ta zama mai hakuri ita kuma
na'am
babban abin da yake taimakawa ka zauna lafiya da mai saurin fushi to kai kuma ka rungumi hakuri in yi fushi yi fushi zai fashe ita kuma sai ta yi hakuri
duk abin da zai ce sai ta ce to
komai
ta ce yana da fada kuma abin yana
shine ai in dai fadan kam ai shi ba aljani bane shi kadai zai ta fadan duk fadan da zai yi kai ta tuno a dabi'ar sa ne haka mafadaci ne sai ta zama mai hakuri abu na biyu duk abin da ta san zai sa yayi fadan kar ta yi ba shikenan ba yanzu ta ce na saurin fushi amma ta ce in an masa wani abu sai ya hasala to a daina mai abun
ka san dan adam ko taran da kuskure
ake na yadda in nace a daina ai ba ina nufin kwatukwata ba za a mai abin da zai bata masa ba a daina a rage tunda ba ai duk tsiyarsa dai ba ba haka kawai zai ta farfasa shi kadai ba ko ba sai an masa wani abu ba to ta yi kokari ta gane shi ta fahimce shi din ta daina yi masa abin da zai ta farfasa shi din ya bata masa rai ta daina yi mai
to assalamu alaikum wa alaikum salam sai ka dan daga murya ka muna tare da wa
to alhamdulillah kuna tare da Muhammad daga Na'ibawa
to Muhammad daga Na'ibawa ka dan daga murya ka a gurguje me kake tafa da shi
kuma ina yi manyan baki fatan alheri wannan shi kuwa gidan da bai albarka
amin
kuma alhamdulillah gaskiya na ji babban kwako babban malam zuwa wanda yake tana ubangiji Allah da ya gwaiza shi gidan wannan gidan da albarka ubangiji Allah bai shi gidan lafiya
amin
amin
kuma ni kamar ta kuma da ya kara jawo mata za hankali akan mu iyaye musamman iyaye mu mata
gaskiya to insha Allah
idan yau wata yana tambaya ta sai na yi fatan alheri Muhammad gurin arziki na barbata na ku tayi lafiya
to Allah ya sa muku albarka
to daktar bari mu daga wayar karshe
na'am
assalamu alaikum assalamu alaikum muna tare da wa sai kin dan daga muryarki to muna tare da ke amma ki daga muryarki to alhamdulillah me kike tafa da shi
yo mallan dan Allah
na me tambayar to muryar taki tana daukewa to wannan dakta kusan muryar ba ta fitowa
to ni ma dai ban ji me tace ba gunda ma kai da kake abin nan
wannan yace a ja hankalin maza dangane da iyayen su biyayya musamman mata to minti daya
wannan abin zai yi ba minti daya kawai sai dai mu ce dai mutane su ji dan Allah su biya su wanda yake neman albarka yake neman alheri yayi kokari ya rike iyayensa dan ana samun gidan aljanna ne da bin iyaye kuma ana iya fada cikin wutar jahannama da sabawa iyaye
to masauraran mu duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan har ma da masu kallon mu kai tsaye
a cikin shirin na gidan aure wanda yazo muku daga sashen addinin musulunci na Hikima Radio Gatan Al'umma a madadin waɗanda suka taimaka shirin yazo gare ku musamman Rabi'u yaran kirki ni Aminu Qadir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
ku karkade kunnuwan ku kuji maza da mata
gidan aure
akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta
gidan aure
cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure